Wato muna yabo da godiya ga Allah subhanahu wataala da ya sake hada mu a wannan barece na ranar Laraba 12 daidai ga watan Ramadan a shekara ta 1435 ta hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda kuma shine 9 ga watan 7 a shekara ta 2014 a lissafin miladiya. A ci gaba da jerin gwanan darussan da muke don fahimtar alkur'ani mai girma gwargwadon hali a wannan wata mai albarka. Mun gama karanta abin da Malam Sa'idi ya ambata mana dangane da kissar mutumin da ya kokwanton abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake da iko a kansa na rayar da abin da aka karbi ransa, wato rayar da matacce ko alƙarya. Wannan ne shi mu karanta jiya. Na ce bane yau za mu tashi kan kisar Annabi Ibrahim insha Allah, amma ba laifi a ko su abubuwan da ba su shigo cikin darasi ba na fa'idoji dangane da wacce kisar da ta gabata. Yan kaɗan za mu ambata insha Allah sai mu je wannan abin da muka karanta yau, wannan kisar Annabi Ibrahim. Babba daga cikin waɗannan fa'idoji da za mu fa'idanta da su a kisar wancan bawan Allah mai cewa wanda ya ga alƙarya yake cewa Allah maɗaukaki ai ba zai yiwu ya dawo da wannan ba, istibadan. Na farko akwai balagar alƙur'ani, balaga iya bayanin abu ga yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi tanwi'in dalilai. Tanwi'i shi ne kawo dalilai ko hujjoji nau'i-nau'i, a kawo wannan nau'in na dalili sai a kawo wata hujjar kuma ta wata sigar daban wajen manya-manyan abubuwa. Kunga yadda ya kawo faɗinsa da yake cewa aukan ladhi marra ala qaryatin, wannan aya da abin da ke cikinta baki ɗaya da duk abin da ta ƙunsa wato siyaƙi ne ko an koro shi ne wajen siyaƙin bayanin ƙudurar Allah subhanahu wa ta'ala akan ya wato yadda yake rayar da matattu. Kamar yadda kissar da ta gabata ta Annabi Ibrahim da sarki nan nasu ko Namrud ko waye sunansa, abinda ya gudana a nan shi ma babban abinda aka kafa hujja da shi a ayar da ta biyo baya shi ne abinda wancan yake cewa shi ma yana yi na ihya'il mauta. Kuma wannan darasi ne da muka fahimce shi na balagar Qur'ani a ayoyi guda uku ya ban mu wannan manya-manyan darussa. Daga cikin abinda har yanzu bai shigo cikin karatun bala Allah na baya na fa'idojin wannan aya, anna al-insana idha istab'ada wuqu'a ash-shay'i walakinahu lam yashukka fi qudrati Allah la yakfuru bi hadha, cewa mutum idan ya nesanta faruwar abu, ma'ana yace kai ai kuwa aukuwar abu kaza yana da wahala, yana da nisa ya auku, in dai ba kokonto yayi ba. Kuma wannan dama akwai bambanci tsakanin wannan da kokonto. To in dai har ba kokonto, wannan ba kafirci bane. Kunga wancan mutumi cewa yi anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha, amma Allah bai kafirta shi ba, ashe ba kokonto bane, ko da nesanta abun ne, nesanta yuwar abun ne. Kuma Allah subhanahu wataala ya nuna masa darasin, shi yasa mu karanta kamar da Malam Sa'idi ya ambata, wani mutumi ne wanda arada Allahu bihi khaira, wanda Allah ya so shi da alheri, da ba so shi da alheri ba, ko da kun ga an faɗi cewa mummuna yayi kaza yayi kaza, shi ba a kawo wani abu na suka dangane da shi ba, sai kawai da tabbatar da hujja din a kansa. Abu na uku wanda shi ma fa'ida ce shine halaccin yin jarabawa. Yanzu zan tambaye ku, in ma bari muku jaraba a cikin wannan ayar, me ya jarabawa a ciki wadda har za a iya fahimtar ya halatta a yi wa mutane jarabawa? A tambayi mutum akan wani ilimi da ya sani ko bai sani ba a cikin wani ayar da ta gabata, ba Allah ya tambaye shi kam labista, tambaye shi ai kwana nawa kai a wannan yanayin naka, sai malamai suka ce wannan ya nuna mana halaccin a iya tambayar mutum akan ilimin da yake da shi. Wannan ku shi ake cewa jarabawa, don haka jarabawar makaranta ba laifi ba ce. Daga kam labista aka samu wani, in ji wasu malamai. Har yanzu daga cikin fa'idoji mun samu hikimar Allah subhanahu wa ta'ala yadda Allah ya rayar da wannan mutumi sannan kuma ya tashe shi dan kudurar Allah ta bayyana gare shi wannan kun ga hikima ce Allah subhanahu wataala ya amfani da ita da Allah bai amfani da hikimar ba kuma shi da ma hakimun ne a koyaushe da dan adam ne idan ya shiga abin da yake so abi wani yace yana kokonto in wani ne me zai yace to je kamar ina ruwa na ka karata ko ka yadda ko karka yadda ni dai na ga maka to amma Allah hakim ne mai hikima ne kuma yana bin hanyar hikima wajen sa maka ilimi ba a kafirta mutumin ba da yake cewa anna yuhi hadhihi llahu ba'da mautihi aka ce aka tsine masa da sauransu aka ba mu kissoshin la'ana akan sa a'a sai Allah ya bi shi a hankali dan ya nuna masa to wannan yana koya mana mu ma bin hikima wajen ilmantar da mutane cewa ko mutun ya ce abu ba gaskiya bane to me kun ka ce to ina ruwa na je kaman je ka karata a'a bi shi a hankali yadda zai gane sai ka bi hikima da kaza da kaza da kaza wannan kuma ba faduwa bace har yanzu wannan ayar da ta gabata mun dai wannan ba sai na fade shi ba abin da shafi zaman abinci shekara 100 bai lalace ba wannan raddi ne shi ma ga masu ilimin dabi'a masu natural sciences da zaka tambaye wani cikin malaman harkar irin wannan binciken na duniya cewa za a iya aje abinci shekara 100 bai lalace ba a ka'idojin chemistry zai ce maka a ina ai wannan ba zai yi ba ko dole zama wannan ya fita daga wannan kanun din to ashe wannan harka ce ta imani Allah ne ba mu labari to ashe kenan ko kana karanta irin wannan abu karka ce ba zai yi ba sai ka ce a yadda aka saba a al'ada abu irin wannan baya aukuwa amma a cikin lamuran Allah abubuwan akwai abubuwan da suke abinda ake cewa khawariqul ada sun keta al'ada sun saba abin da aka sani na al'ada sannan daga cikin fa'idoji har yanzu halaccin amfani da jaki da wani zai tambaye ka kage yanzu misali wani lokaci wani zai ce me ya fa'idan ma sai an ce amfani da jaki sai ka kawo hujja to amma dai koda za ta tashi wani ya ce maka me ya hujjar amfani da jaki gashi na alqur'ani ko yawa sannan nisbar milkiya shi ma mun samu hujja akan wannan ga wannan aya ashe ya halatta ka cewa wani wanda ya mallaki wani abu a ce rigarka wandanka motarka jakinka cewa wannan mallakarsa ne kaga wannan me Allah muke gaya masa wannan wanzur ila himarika wancan kuma ga ta'amika wannan ya nuna ashe a dangana wa wani mutum wani abu a ce ya mallake shi wannan daidai ne wannan shi kansa kuma akwai mai da martani ga masu aqidar komunisanci aqidar komunisanci babu abin da ake cewa al-mulkiya al-fardiyya individual ownership na abubuwa akun san da yake da yanzu ina jin komunisancin ya bace ba hakikanin sa dai a bayan kasa saboda dama abu ne da a hankalce ba zai samu ba cewa wani ba zai mallaki wani abu a kashin kansa ba za ka mallaki gidana ka ba za ka komai musha ma'anan musha daga nan shi yasa a larabci ake cewa komunisanci ake kiransa ashuyuiya shuyui shine abin da ya zama am general na kowa da kowa saboda sha'a don haka shi wannan aya raddi ce ko wannan fadin Allah madauki da yake cewa himarik dalili ne akan ya halatta mutum ya mallaki abu kuma ba laifi bane idan an mallaki abun a iya sayar da shi duk abin da ka mallaka muddin mallaka ka ne zaka iya sayar da shi anan malami suka tattauna to kila wani zai zo ya ce ai ga hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan Allah subhanahu wataala ya haramta abu to yana kuma haramta cin kudin sa to ga jaki cin naman sa haramun ne amma kuma ya halatta a sayar da shi to wannan hadisin an saba masa ne ko kuwa malamai suka ce a ba sabani ba rikici dama abinda ake nufi duk abinda aka haramta cin sa to a saya dan a ci to haramun ne kuma kudin da aka saya din ko aka sayar haramun ne a saya dan a ci ashe idan ana wani amfanin da shi ya halatta a saya domin wannan amfanin jaki ba a ci amma za a iya sayan sa dan amfanin da ake da shi wannan dai suna cin abubuwan da wani zai ce to wani adibba sai an fada ba amma ka samu hujja akan wannan kuma ka ce daga wannan ayar ka samu shi ai ƙarin ilimi ne ko don mu tsallake zuwa na ƙarshe sauran ina ga sun shigo cikin abubuwan da muka ambata a darasi akwai darasi wani malami ya fito da fa'idoji har 29 daga wannan ayatin mukaranta wasu sun shigo shi yasa na ga mu tsatsallake mu je kan abin da na ƙarshe shine tabbatar karamar waliyyai gaskiya ce cewa Allah subhanahu wataala yana da waliyyai su ne masu imani masu taƙawa to yakan karrama su ya nuna wani abu abin mamaki ya bayyana ta hannunsu kaga wannan bawan Allah da Allah ya so shi da alheri duk da cewa ya yi inkarin wani abu cewa ana tada amma da Allah ya nufe shi da alheri sai ya bi shi a hankali har ya nuna masa wannan hujja kuma abinda ba a saba gani ba wannan yana nuna mana ya cewa lalle mutumin can ba annabi bane tunda ma da annabi ne da ba kokonto zai ba kamar zamu zo dai mu je a kissar annabi Ibrahim da zamu yi yanzu sannan kuma ya nuna mana cewa tunda ba annabi bane wani abun mamaki ya faru ta hannunsa to a iya sa shi a babin karamar waliyyai ka ba cewa Allah ne ya so shi da alheri ya bayyana wannan abun mamaki ta hannunsa to amma tambayar ita ce karamar waliyyai wa yake yi waliyin shine yake yin karamar in ya ga dama ya ce bari mi kaza ba haka bane Allah ne yake karrama shi ya girmama shi ko a idan mutane in ma li hajatin wa in ma li ghairi haja wallati tathbutu min duni hajatin akmalu min allati tathbutu min hajati in ba kuma ta mun yi wannan a darasin al-furqan karama ta kan auku ga waliyi ko saboda ya buƙatu zuwa ga wannan abun ko saboda bai buƙatu ba karamar da ta tabbata ba saboda sakamakon shi din yana buƙatar a yi masa wannan ko a gaban mutane ya zo zai tsallake ruwa ba shi da abin da zai tsallake ruwa da shi kawai sai a ga yana taka ruwa yana tafiya wannan buƙata ce ta sa mun gane to karamar da ta zama ba ta buƙata ba ta fi kammala akan karamar da buƙata ce ta sa aka yi ta amma duka daga Allah take wannan dai mu bashi haka daga cikin fa'idojin da muka samu a waccan aya sauran kuma mun ji a darasi wanda kuma ke son ƙari ya koma littafin tafsiri Allah subhanahu wataala ya ce wa idh qala ibrahimu rabbi arini kayfa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi Allah subhanahu wataala ya ce ka ambata yayin da annabi Ibrahim yake cewa ubangiji rabbi ya ubangiji na arini kayfa tuhyil mauta nuna mini yadda kake karɓar rayukan wato matattu ma'ana ka yi yadda kake rayar da matattu idan an karɓi ran matacce ko mai rai an karɓi ransa sai a ce ya mutu to ya ake dawo masa da rai ya Allah nuna mini in ji annabi Ibrahim ya tambayi Ubangiji subhanahu wa ta'ala a bashi wannan dama ya san wannan ilimi wannan aya tana cikin ayoyin da Allah subhanahu wa ta'ala ya amfani da su shi ma dan ya tabbatar da raya matattu kuma malamai sun tattauna duk da wasu hadisan da suka zo a wannan babi ba su inganta ba ko riwayoyi da aka kawo na asbabun nuzul wasu suna cewa wai annabi Ibrahim wata rana yana tsaye ne sai ga wata dabba tsuntsaye sun yi kace-kace da namanta an ci cinye shirwa da angulu da makamantansu shine sai yake tambayar Ubangiji ya roke shi ya Allah a nuna mun yadda wannan abun za a ce ko za a tashe shi ran tashin alkiyama to shine Allah subhanahu wataala ya yi masa wannan wasu kuma suka ce wannan durwayoyi ne dai na Isra'iliyat lokacin da Allah subhanahu wataala ya zabe shi a matsayin khalili shine ya turo masa mala'ikan mutuwa dan yi masa bushara cewa Allah ya zabe ka a matsayin khalil shine har yazo bai same shi ba a gida ya bude kofar ya shiga da ya dawo ya same shi yake cewa kai mai shigo da kai gidana waye kai yace mala'ika mutuwa ne an aiko ni ne in maka busharar cewa Allah ya zabe ka khalili to shine sai yace anu yana son Allah ya nuna masa yadda Allah yake rayar da mutattu wannan duk isoshi malamai sun ambace su dai a cikin littafin tafsiri a babin asbabin nuzul ruwayoyin su ba wani tabbas ne da su ba shi yasa zamu ga kamar da na ambata mana malamai musamman irin su Sa'adi ba sa ma ambatar irin waɗannan wannan baya nufin cewa ba su da amfani akwai inda riwayoyin nan suke da amfani in sun inganta isnadin su zuwa ga wanda suka suka faɗa kuma ya zama ba daga isra'iliyat bane in ya zama daga isra'iliyat ne annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya gaya mana shine la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum to amma dai wasu malamai sukan ce ana isti'nasi da su wajen fahimtar alqur'ani mun san me isti'nasi hankali ya nutsu dai zuwa ga wata fassara da ka bayo qur'ani amma kar ka ce Allah ne ce ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka iya cewa za a iya fassara abu kaza da kaza da kaza da kaza to Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa id qala ibrahimu yayin da annabi ibrahim ya cewa ubangiji rabbi ya allah ya ubangiji na arini kaifa tuhil mauta asalin wannan kalma arini addu'a ce tunda yana magana ne da allah da ba magana yake da allah ba za a ce fi'il amrin ne ko to kasancewar a ga nunin ga ya'u mutakallim a ciki sai yasa aka sa nunil wuqaya arini nuna mini nan kuma ru'ya din basariya ce ba qalbiya bace wanda muka karanta a baya ru'ya ce qalbiya da nufin ta'ajjubi da nuna mamaki wannan kuwa annabi ibrahim so yake a nuna masa ra'ayal ayn gani na ido yaya ake tayar da mamaci wanda ya mutu shi yasa maf'ulin ta a ka'ida tana nasba ga maf'uli daya to amma anan kasancewar an sa mata hamza ta ta'diya arini to shi yasa take nasaba ga maf'uli guda biyu wanda dai maganar nahawu ce dalibin ilimi masu nahawu la'alla za su fa'idanta da wannan arini ya mutakallim din nan wanda nunul qaya ta shigo mata ita ce maf'uli ne farko jumlar kaifa tuhil mauta wannan jumlar ita ce fi mahalli nasbin maf'ulin thani ku ga wannan nahawu ne ko Allah subhanahu wataala sai ya tambaye shi awalam tu'min shin baka imani bane to kun ji wata tambaya Allah ne ya tambaye annabi ibrahim ya annabi ibrahim sai Allah ni ko ina so ka nuna min yadda kake ta da matattu su dawo da rai sai Allah ya ce masa awalam tu'min shin baka imani bane qala sai ya ce bala me ma'anar bala bala ba bala na mu ba bala raba ba lafazin bala wadda bahaushe ko in ce a kira'ar wata kira'ar ake cewa baleya ko bale ita ce wannan wadda ake sa yi wa yamala ba'un ce da lamun da alifun maqsura bala haka to ita harafi ne da ake amfani da shi wajen ba da amsa ga abin da aka tambaye ka da korewa idan kana so ka tabbatar da abin da aka tambaye ka a cikin wannan korewar to bala za ka ce in ko kana so ka tabbatar da korewar to sai ka ce na'am da Allah ya tambaye shi awalam tu'min baka yi imani ba ne da ya ce na'am to ma'anarsa bai imani ba amma in yace bala ma'anarsa kamar ya ce ne iya Allah na imani saboda ladabi kar ya ce wa Allah a'a sai sai bala eh na yi imani amma kamar dai ya dauko iya kalmar amantu ne kawai dan haka in yace bala kamar ya ce amantu kamar mutum ne ko malami a aji yana koyarwa wani lokaci za ku ga malami suna tambaya sai mutum sai malami ya ce alaysa kadhalik shin abun ba haka bane to ku me za ku ce in kuka ce na'am to ba hakan bane ke abinda in aka ce alaysa kadhalik abinda aka tambaye ka ana so a tabbatar maka sai ka ce bala eh kadhalika shine ma'ana eh haka ne da haka shi yasa malamai suka ce wannan tambayar awalam tu'min ma'anarsu daya da fadin Allah madauki alam nashrah laka sadrak alam nashrah laka sadrak kaga wannan ba tambaya ce da ake yi ta inkari ba a'a tambaya ake ta takriri ka tabbatar da ba mi maka kaza ba ba mu bude maka kirjinka ba to haka wannan ma ai ka riga ka yi imani Ibrahim to me kake so kuma kun fahimci wannan abin ba tambayar sa ake yi cewa a baka yadda bane mun fahimci abin tambaya ake ai mun san ka riga ka yi imani me kuma kake so sai ce bala walakin li yatma'inna qalbi domin annabi baya kokonto akan lamarin Allah subhanahu wataala da fata mun gane wannan shi yasa malama suka tattauna dangane da wannan aya asali kafin zo kan maganar malaman waɗanda ba malaman ba a fannin addinin musulunci ko in ce su malamai ne amma a wani fannin daban masu falsafa da mulhidai wanda ba su yarda da Allah ba da masu inkarin cewa za a yi tashin kiyama da masu inkarin Allah zai tada wa mamaci suna amfani da wannan ayar wanda suka karanta alkur'ani a cikin sassa to a kun ga annabawan ma kokonto suke gashi ya ce bai yarda ba sai an nuna masa mun gane wannan wanda bai yarda da qur'ani ba kuma yake so ya soki musulunci zai yi amfani da wannan tunda gashi ya an ce awalam tu'min qala bala to ai inda ba imanin yayi ba duk da Allah madauki zai gaya mana a cikin wannan cewa bai imani ba shi da aka tambaye shi ba kai imani bane ko kuma ka fa riga ka imani to me kake so da yace bala walakin li yatma'inna qalbi inda Allah ya san bai yadda bane ai karyata shi zai ko tunda koi bar shi haka ashe ya san cewa a zuciyarsa ba kafirci bane a zuciyarsa ba kokonto bane dan haka dama annabawa ai nesa suke da irin wannan abu da za a dangana musu shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da al-Imam al-Bukhari ya ruwaito ingantaccen hadisi cewa dangane da wannan sai ke cewa nahnu ahqqu bishakki min Ibrahim mu muka fi cancantar kokonto fiye da annabi Ibrahim to nan me za ku ce akan wannan hadisi nan annabi sallallahu alaihi wasallam yana tabbatarwa annabi Ibrahim kokonto ne ko kuwa me yake nufi shi ma yana cikin abin da wasu wanda ba su fahimci addini ba suka yi amfani da shi suka ce to kun ga annabin ma ya tabbatarwa annabi Ibrahim cewa kokonto ne har yana cewa shi ma ya cancanta a ce yayi wannan kokonta malamai suka ce a'a bayin Allah lamarin nan ba haka yake ba anan annabi sallallahu alaihi wasallama yana kore kokonto ne daga annabi Ibrahim cewa law kana shakkan da a ce abinda annabi Ibrahim yayi kokonto ne gashi kuwa ya ga wannan abu da aka nuna masa kurukuru to mu da bamu gani ba kurukuru mu muka fi cancanta a ce mai kokonto kun gane wannan zancen ashe duk ba zancen kokonto a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam bai kokonto ba haka annabi Ibrahim ba kokonto ba malam ibn hazm ya yi raddi ga wadancan mutanen a cikin al-fisal fil milali wal ahwa'i wan nihal da yake magana akan annabi Ibrahim sai kawo wannan yace wadannan mulhidai daga mabiyansu daga cikin yahudu da nasara suna sukan qur'ani suna fadin wadannan irin maganganu cewa annabi Ibrahim ai gashi yayi kokonto shine yayi maganganu cewa ai wannan ba magana kokonto bane sai sai har yake cewa misali ne misalin sa wannan shine kamar a samu mutum ko yara zamu ji ana labarin giwa da zaki da jakin jeji da makamantan su wani bai taba gani ba amma tabbas ya yadda akwai amma zai ce shi ko ina zai ga kaza shine wannan misali ne da Ibrahim ibn Hazm ya bari ya ce wannan kamar haka ne dan haka annabi Ibrahim ya san ikon Allah akan dawo da macece ya dawo mai rai amma tambaya yake ya ga da idan sa wani kuma gani da ido dan ya kara masa nutsuwa ne a zuciya shi yasa malami haska ce wannan magana juz'iyyan nan ta cewa walakin li yatma'inna qalbi dalili ne akan ziyadatul iman wa nuqsanuhu zamu zo kuma mu magana akan wani a cikin fa'idoji cewa ashe imani yana karuwa gashi annabin Allah yana roƙon Allah ya bashi damar ya ga wani abu dan ya ƙara nutsuwa ka ƙara nutsuwa da me da yaddan da yake da ita ashe imani na karuwa zamu zo mu magana wannan insha Allah to mu je abin da malam Sa'idi ya ambata a littafin sa ina ne yawa malam sa'idi abdurrahman bin nasir sa'idi yake cewa wa hadha fihi aidan a'zamu dalalatin hissiya wannan kissa ita kanta da zamu zo mu ji ita ma akwai
wato dalala abin da ke nuni nuni kuma na kurukuru ala qudratillahi akan qudrar Allah da ikon sa wa ihya'ihi almauta da rayar da matattu da yake yi wal jaza ay lil ba'thi wal jaza'i domin tashin su kuma ay musu sakamako domin kamar da nake ambata mana kissoshin nan da muke ji babbar fa'ida da take cikin su shine me tabbatar mana da abin nan na rukunin imani cewa ana ta akwai tashin kiyama gaskiya ne bayan an zo kafin tashin alkiyama Allah subhanahu wa ta'ala akwai lokacin tashin kiyama za a busa kaho mai rai zai fadi ya mutu za a sake busa wani kahon sai kuma duk wanda ya mutu sai ya tashi da mutuwar da da mutuwar busa kaho duk sai a tashi sai kuma a tsaya gaban ubangiji sai a yi hisabi akwai masu inkarin wannan mushrikan zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna kareta wannan dan haka a cikin alqur'ani ai ta nannaga wannan maganganun dan hujjojin su su bayyana wannan yana amfani to daga cikin hanyoyi na hankali da Allah zai nuna mana da kuma ayoyi shine Ibrahim waɗanda suke abinda ake miki kira mu'jizozi Allah mu dauke sai mana amfani da waɗannan kissoshi guda uku a jere gaba ɗaya a jere suke da na annabi Ibrahim dangane da wancan sarki da ya musu ihya'il mauta ko kuma kai yace shi ma zai yi abinda Allah yake yi da kuma na wannan bawan Allah da ya ga wannan gari da yace ya rushe ba za a iya dawo da shi ba ba zai yiwu ba Allah mu dauke nuna masa dangane da rayuwarsa da jakinsa da abincinsa da kuma annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam wanda ya roki ubangiji dan karin imani a nuna masa yadda ake rayar da mutattu wannan kun ga a jere suka zo dan a tabbatar mana imani da ranar tashin alkiyama imani da tashi bayan mutuwa imani da tsayawa gaban ubangiji dan haka shine babban abin da zaka dauka ba kawai kissar wani da wani abu ya kaza faru ba fa akhbara ta'ala an khalilihi ibrahima sai Allah madaukake ba da labari dangane da khalilinsa annabi ibrahim annahu sa'alahu an yuriyahu bi basarihi a kaifa yuhyil mauta cewa ya nuna masa ya gani da idansa yaya Allah yake rayar da matattu li'annahu qad tayaqqana dhalika domin kuwa shi ya tabbatar da haka ya sakankance ya yadda hakan gaskiya ne li'annahu qad tayaqqana dhalika bi khabari llahi ta'ala da labarin da Allah ya bashi domin duk annabi ai ta hanyar sa ne da ma sauran mutane suke samun labari mu yanzu ta ina muka samu labarin cewa akwai tashin kiyama ta alqur'ani wa yazo mana da alqur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daka ayi ko ayi aya kawo wani abu a tunani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yadda da tashin alkiyama ba kaga babu don haka annabi Ibrahim ya san za a yi tashi za a tashi matacce kuma za a yi jaza'i don haka me yasa yayi wannan tambaya dan ya kare yaqini ya annahu qad tayaqqana dhalika bi khabarillah yana da yaqini ba kokonto ba walakinahu ahabba an yushahidahu ayana amma ya so ya ga abun ne ayanan kurukuru ido da ido dan me li yahsula lahu martabatu aynil yaqin dan martabar aynil yaqini ta samu gare shi akwai ilmul yaqin akwai aynul yaqin akwai haqqul yaqin duk Allah madauki ya faɗa a cikin alqur'ani a wurare daban-daban ilmul yaqin abinda ka sani ko baka ganshi ba kana da yaqini akan sa din nan muna da ilmul yaqin cewa akwai tashin kiyama akwai wuta akwai aljanna ilmi ne ne yaqini ainul yaqin abinda akai a gaban mu na wani abu kamar wannan abin da ya faru ga annabi Ibrahim abinda zamu ji yadda akai wannan ainul yaqin ne kuma haqqul yaqin kuma abinda aka ba mu labari zai faru yazo ya faru mu ganshi misali mutun yace maka a aljihuna akwai tuffa mai zaki in ya gaya maka kai kana da ilmi ya nuna musamman ya nuna maka ita aljihun ko kaga tudunta kafin ya fito da ita daga aljihun ka kana da ilmi cewa akwai tuffa din aljihun sa in ya fito da ita ka gani to an samu ainul yaqin in ka ci ka ji cewa eh mai zaki ce to ka samu haqqul yaqin shine misalin da malume suke baro akan haka da ka wannan dai ku kyale shi to abinda yake so ya samu shine martabar ainul yaqin fali hadha qala lahu qala Allah lahu shi yasa Allah madauki sai yace da shi awalam tu'min shin baka imani bane qala bala sai ce ya Allah nayi imani bane walakin nan ma'anarta kawai dai na faɗi wannan ne na roki wannan li yatma'inna qalbi domin zuciyata ta ƙara nutsuwa akan nutsuwarta da nake da shi wadhalika annahu malan yake cewa wadhalika annahu bitawarudil adillati liyaqiniyati mimma yazdadu bihi al-imanu wa yakmulu bihi al-iqanu wa yas'a fi nailihi ulul irfani manan wani siyaki ne da malami yake nufin yana cewa su al-adillatu al-yaqiniyya dalilai na yaqini wanda za su samu ka yaqini ba kokonto a zuciya in suka yi tawarudi tawarudi shine zuwan su da yawa wannan yazo wannan ma yazo wannan ma yazo shine tawarud jaa hada thumma jaa hada wurud shi daga wurudi ne wannan wannan yazo wannan yazo idan suka hadu wannan ya hauhawa suka accumulating shine ma'ana yace mimma yazdadu bihi al-iman yana daga cikin abinda imani ke karuwa da shi wa yakmulu bihi al-iqan yaqini yake kammala wa yas'a fi nailihi ulul irfani kuma ma'abuta ilimi suke kokarin su same shi shi wannan abin dida sigal larabshin mun kula ya kawo jaru majrur din yayi yawa haka yake a rubuce duk abin na fada kamata yayi da yace wa zalika anna tawarud al adillati al yaqiniyya mimma yazdadu bihi al iman amma in ya sake ba din nan waccan ta yazdadu bihi ta wadatar an meme ta ba din da ba guda biyu ina ganin dai haka yake kamata yau amma shi malam sa'adi haka ya rubuta Allah gafarta mana baki daya fa qala lahu rabbuhu sai ubangiji sai ya ce wa annabi ibrahim fa khudh arba'atan min at-tayr to samu tsuntsaye guda hudu tsuntsaye guda hudu nan ko tsuntsu ko dai abu mai fiffike ke sa malamai suka yi ta nan mu bashi a yadda Allah madauke fada duk abin da yake ya tsiro shi ake nufi da attai duk abin da yake da fiffiken da yake tashi dan malamai a cikin littafan tafsiri ruwayoyi da ake takawa irin wannan an kutsa an shiga wannan yace abin nan da agwagwar ruwa ce aka ce a dauko da wannan da hankaka da menene duk kuma har aka ta kwakwale ma wani a ce to dan haka ne shine sababin da yasa wannan dabba take da kaza wannan duk ba shi da dalili wannan tatsuniyoyin ku kyale su mu dauki mu kai karatun mu yi karatun da zamu samu darasin da zai mana amfani sawa'un anguli ce shiruwa ce hankaka ne menene ko menene wannan abu ya auku gare su mu dai darasin mu shine Allah ya gaya wa annabi Ibrahim cewa yayi abu kaza dan ya kare yaqini akan cewa Allah mai tada mutattu ne to gashi kuma wannan nuna mana har yanzu lafazin al-mauta shi abinda annabi Ibrahim ya roka a nuna masa yadda Allah ke rayar da mutattu lafazin al-mauta a'ammu min al-insani wa ghairi al-insan lafazi ne da ya kunshi dan adam da ba dan adam ba ashe kenan dan an ce al-mauta mamata ba lalle ya zama koyoshe daga mutum ake nufi ba tunda shi da yace mauta sai aka ce masa tsuntsaye idan da duk lokacin da aka ce al-mauta ana nufin mutane to kaga wannan ya zama ba tafi daidai da zancen bai tafi daidai ba ashe kenan shi da ma umumi ya ambata kuma sannan ku duba ku ga wannan ya nuna mana yadda Allah ke girmama dan adam da Allah wannan zai zo mana a cikin fa'idoji amma wannan baya cikin abinda naga malaman sun fada kunga Allah subhanahu wataala anan ba a bada misalin da dan adam ba a ce samu wani mutum ka yanka shi ka zuba ido ka ga yadda za a dawo da shi saboda karrama dan adam da Allah sai aka bada misalin da tsuntsaye samu tsuntsaye gashi zamu ji me aka ce yayi da su sai ce fa khuf arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayka ay amilhunna ilayka karkato da su zuwa gare ka jawo su zuwa gare ka ma'ana yi dabarar da zaka kira su zuwa gare ka malamai suka ce daga nan ana fahimtar dabarar da zaka yi ka jawo tsuntsu ya tafi zuwa gare ka illa banda abin da yake ƙarya ne musa ana da dabarun kama dabba kana so ka kama tinkiya sai ka jawo da ƙwarya kana kadawa dan ta taho to shin wannan idan kai irin wannan da nuna cewa abinci ne a ciki dan ta zo ka bata kuma ba abincin me hukuncin sa a sharance bai halatta ba ko yau saboda kai yaudara to wannan Allah ne yace wannan fasurhunna malamai sun ce abinda ake in akwai qira'ar fasirhunna da kasra sir ita wannan daga sara ne ka kasantar da su su taho zuwa gare ka sara yasiru mun santa yar uwar kana amma ka ce fasurhunna da bamma to ita ce mai ma'anar jawo su zuwa gare ka ma'ana kai dabarar da zaka jawo tsuntsayen nan su taho wurin ka shine ma'anar wannan fasurhunna to ita ce magana ana ai dhummahunna tattaro su li yakuna dhalika bi mar'an minka wa mushahadatin wa ala yadayka jawo su don wannan shi ma wata karin hujja me ake so a nuna masa abinda ya tambaya yake so ya gani inda an ce zauna a inda kake za a nuna maka wasu tsuntsaye za su zo gaban ka su mutu kuma sannan za a dawo musu da rai wannan ba zai kai ga yaqini ba sai dai sai kasancewar shi annabi ne duk abinda Allah ya ce zai yadda da shi amma inda kai ne zaka gwada wa wani to ba zai sami yaqini da wannan ba kila zai cewa rufa'ida ne ma ko akai masa ko makamancin wannan amma sai aka ce kama tsuntsayen da hannunsa shine da hannunsa zai yanka su kaga yankan da zai musu ya tabbatar da me cewa raba su da rayuwa shine yazo da sababin Allah ne ya kashe su amma sababin rabuwar su da rayuwa shi ya yanka su aka ce kamar da wasu riwayoyin suka ambata duk ba sai mun shiga cikin su ba amma dai suna cewa tsuntsayen da ya kama guda hudu aka ce ya yanka sai ya yanke kan sai ya rike kan a hannunsa ya bar kan tare da shi naman kuma ya gutsi-gutsi da naman kowace aka hargitsa su aka jujjuya aka ce jajjefa su ya sassa su akan duwatsu daban-daban bayan an juya misali kai yanzu a ce maka ka yanka kaza ka yanka zabuwa ka yanka tattabara ko ka yanka me kuma agwagwa ko dawisu sai ka mixin naman ka gutsutsira bayan ka gutsutsira ka hada su a daro ka juya ka gauraya to kamar haka misali a ce sai aka ce dora su thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an sannan ka sanya juz'an shine maf'ulun bihi thumma ja'al juz'an minhunna ai daga su waɗannan tsuntsayen ala kulli jabalin akan kowanne dutse nan ba ana nufin duk dutsen duniya ba saboda ana magana ne da dan adam wanda ba shi da saitara akan kulli jabalin don haka maquli ake magana ana zancen duwatsun da suke kusa da shi ya je doddora akan wannan dutse ya gutsutsura naman ya sassaka anan da nan da can shine wannan thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a ai mazzaqahunna ai mazziqhunna ka gutsutsura su kai kace-kace da su ikhlit ajza'ahunna sannan kuma ka gauraya ka takuda shine ikhlit ka takuda wannan bangarorin jikin nasu nan kafa ne nan ina ne nan kirji nan wane ne duk dai a hargitsa naman baki daya ba'daha bi ba'd wannan sashen jikin duk a jujjuya su ai wato takuda su waj'al ala kulli jabalin ai min aljibali yana nufin kowane dutse daga cikin duwatsu ma'ana duk dutsen da kaga dama je ka duba ka sa allati fil qurbi minhu kun ga shi ma wannan duk kari ne dan a tabbatar masa da yaqini shi ya dauki dabbar da kansa ya sa akan dutsen kaga da cewa akai ka zauna ka kalli ikon Allah sai a zo da tsuntsayen sai ya ga wani ya fadi ko ma wuka ya gani daga sama ta yanka shi sai kuma ya tashi kaga dai ba a hannunsa abun ya auku ba amma wannan da kansa aka ce ya yanka da kansa aka ce ya gutsutsira kuma ya caccakuɗa su kuma ya je kan dutsen ya sa su da kansa kaga wannan dai ya fi nuna masa yaqini dama yaqini ƙarin yaqini yake nema da ra'ayil aini juz'an min tilka al-ajza ya sanya bangare daga cikin waɗannan bangarori thumma du'uhunna yace sannan sai ka kira su ya kira tsuntsayen kaga wannan shi ma Allah ya bashi ikon ya kira tsuntsu donan mu'jiza ce ita ma ya kira tsuntsu wanda yake ba shi da rai wanda shi ya yanka shi da hannunsa ka kira tsuntsun sai ya taso shine sai thumma du'uhunna ya'tinaka sa'ya za su zo maka da gudu da sauri za su yi sauri su taho maka wannan abin tun kafin ya aikata kun ga aka gaya masa wannan shi ma kansa wata balaga ce ai wani abu ne kai na nuna isa da ikon Allah subhanahu wataala cewa ga abin da zai faru in kai kaza kuma za ka ga abin da zai faru ai tahsulu lahunna hayatun kamila, ma'ana in ka kira su din za su samu rayuwa cikakkiya wanda har kowanne zai koma da fufukensa. Za a dauko tsuntsun da aka dora a wancan dutsen, idan kafarsa ce kawai a can, kirjin yana can, wani abu na fukafukin yana can, to duk Allah maɗauki ya umarce su su haɗu guri guda su koma jikin wannan, kuma ga wannan kai da ke hannunsa ya zo kowanne ya fita ya koma jikinsa. Wannan in ba Allah ba wanda ya wannan, to yanzu wanda zai maka wannan dan me zaka zo kana kokonton in anta in ka mutu za a tashe ka za a yi maka hisabi. Ai kun ga waɗancan mutane da suke ƙaryata tashin alkiyama suna faɗin irin wannan magana, su ce ya za a yi, Allah ya tada al-izama wa hiya ramim, a tada ƙasusuwa bayan sun rididdige. Allah madaukaki me ya ba su amsa? Qul yuhyi allazi ansha'aha awwal marra, kace musu wanda ya tsirar da su a karan farko to shine wanda zai rayar da su. Yanzu wanda ya rayar ya samar da abu kafin a same shi, da babu shi, sunansa babu, sai Allah ya samar da shi, to kuma sai Allah ya karbe kayansa ya dauko kayansa ya dawo da shi, me yafi sauki, samarwar farko ko ko dawowa da shi? Shi yasa ce wa huwa ahwanu alai, shine kuma yafi sauki gare shi, kamar da faɗa a cikin suratul rum. A mujadi thumma duhunna ya'tinaka sa'ya ay tahsulu lahunna hayatun kamila wa ya'tinaka fi hadhihi alquwwati wa sur'ati at-tayran, za su zo maka da irin wannan karfi da kuma wato saurin tashi, tashin da za su zo maka da gaggawa. Tunda duba ku ga balagal larabci, wannan kalmar da aka ce ya'tinaka sa'yan, ba a ce kawai da an ce mana ya'tinaka kawai aka yi shiru, me za ka fahimta? Za su zo, za su zo wani a talababe, fuffuken bai gama tsayawa ba, ba zai iya tashi ba, yana tafiya da kafa, gashi tsuntsu ne shi. Amma tunda aka ce ya'tinaka sa'yan, za su zo maka da gaggawa, to ma'ana Allah zai yi musu da ƙarfinsu na asali, kuma sannan za su tashi tashi mai ƙarfi. Sa'yan ɗin nan kawai ya wadatar da kai, wannan shine fasaha da balaga, a faɗi kalma ɗaya ta baka ma'anoni da yawa. To shine ai tahsulu lahun hayatun kamilatun wa atinaka fi hadhihi alquwwati wa sur'ati at-tayran fa fa'ala ibrahimu alayhi salam dhalika wa hasala lahu ma arada, sai annabi ibrahim ya aikata wannan abun, kuma sai abinda yaso din nan ya samu gare shi, ma'ana abinda yaso ya gani na me ra'ayul aini, yadda Allah ke rayar da matattu Allah ya nuna masa. Wa hadha min malakuti as-samawati wal ardi alladhi arahu Allahu iyyahu, wannan ɗaya ne daga cikin malakutar samawati, wato abubuwan kasaitar mulkin Allah. Malakut ala wazni fa'alut, kamar jabarut shi ma ala wazni fa'alut. Jabarut, Allah maɗaukaki yana da jabaruti, siffarsa ce jabaruti, ya zama yana ji da kai da kasaita da isa da ƙarfin mulki da babu wanda ya isa sai shi. To malakut shi ma haka, kaiwa isa wajen sarauta, babu mai malakutu banda Allah. Duk wani sarki a duniya mai iya abin da yake da shi ne, amma a ce yana da malakut, kasaita da isa na yin abubuwa a sarautarsa, to Allah ne. To Allah maɗaukaki ya nuna wa annabi Ibrahim wannan irin abin na kasaitar mulkinsa, shi ne wanda yake faɗa a cikin suratul an'am, wa kadhalika nuri ibrahima malakuta samawati wal ardi waliyakuna minal muqinin, gani kamar haka ne muke nuna wa annabi Ibrahim malakutar samawati, sarautar Allah a sammai da ƙasa. Waliyakuna minal muqinin, kuma dan ya zama cikin masu sakankancewa babu hukunto. To wannan yana daga cikin kamar da Malam Sa'adi yace, alladhi arahu Allahu iyyahu fi qawlihi, cikin fadin sa da yake fadin wannan, wa kadhalika nuri Ibrahim malakutar samawati wal ardi waliyakuna minal muqinin, thumma qala, sannan sai Allah maɗauki ce da shi, wa alam, kuma ka sani, annallaha azizun hakim, lalle Allah mabuwayi ne, hakimun kuma mai hikima. Ai zu quwwatin azimatin, shi Allah ma'abucin ƙarfi ne, ƙarfin kuma mai girma. Sakhara biha al-makhluqat, da wannan ƙarfin nasa ya horar da abubuwan halitta suka zama masu sauƙin yiwuwa a wurinsa, ba wani abu mai wahala a gunsa, saboda shi mai cikakken ƙarfi ne, ƙarfin da lam yasbiqhu da'fun, launi bai riga shi ba ba sai da aka samu launi sannan aka same shi ba karfi ne kammalalle cikakke tun fil azal babu abin da ya gagare shi shi abin din aina aka same shi dama shi ya samar da shi to ya za a yi gagare shi wannan karfin mulkin nasa shi yasa ya zama duk abubuwa suka zama horarru a gare shi horarru ma'ana masu saukin yi kamar da ake Allah madauki ya hore mana dabbobi yanzu ku duba ku ga dabbobi da muke ci da wanda muke hawa karfin jikin da Allah ya ba su in ba don horewa ta Allah da ya ba mu iko a kansu ya ba mu hankali da dabara da yadda za mu yi musu da baibayi mu daure su mu fidda su musu lokacin da suke bukatar kaza da kaza yadda za a yanka wani ai wahala ne ku duba sa ku ga yadda ake yanka shi kafin a aje shi a ƙasa duba raƙumi yadda za a zo a soke shi raƙumi in yawa abu ƙafa ɗaya ya buge shi sai kai mamakin irin wata motar ba za ta yi wannan abun ba to amma sai Allah madauki ya hore mana su kana magana akwai irin yadda za ka kira shi sai ya taho kuma ya zo ya tsaya a gabanka galababa duk yadda kai da shi kuma za ka yi in ka hau shi ka ja wannan sai ya tafi ka saki ya tsaya wannan shine taskirin da Allah madauki ya waɗannan inda za su a ba su dama su riƙa rama abin da muke musu a ce suna ji za su ji kuma za su kuma yi shawara da yadda za su yi mana abubuwa ba don horewa ba da sun gama da mu ku tuno wata kissa ta wani mai ba da labari ko a magana jari ne saniya tana jin mai gidansu mai ake cewa ba yawa ne wannan tatsuniyoyin ne inda wannan abin da gaske ne za a ce dabbobi za su ji mai kuke tsarawa kuma mai za su yi muku ko kuma ba don kai horewar ba da mun ga abin mamaki to amma Allah madauki saboda karrama wadda ya dan adam sai sakhare waɗannan abubuwan gare shi yana juya su yadda yake so to ballanta na ubangiji ni dama ba wannan din nake so ba ku tuna wannan din ne dan ku ga to ya shi da ya halitta ya za a ce kuma wani abu ya dawo masa da ransa har ya zama masa da wahala ai ba zancen wahala abunsa shi yasa yake cewa wa alam annallaha azizun hakim ai bi quwwatin azimatin sakhara biha almakhluqat falam yasta'si alaihi shay'un minha babu wani abu minha daga cikin waɗannan abubuwan na samai da ƙasa ko halittu din wanda yake yasta'si yana wahal da Allah abu da yake zai maka wahala ka kasa maganin sa shine abu abin nan ista'sa nan ce abu ista'sa ya wahal da ni ya gagare ni na rasa yadda zan yi da shi sadu bal hiya munqadatun li izzatihi amma dukkan makhluqatin nan halittar Allah masu jawuwa ne zuwa ga izzar Allah kun ga hikimar karewa wannan irin abubuwa da Allah ya faɗa a kare su da sunan al-azizu da kuma al-hakimu wannan muyi magana kwanan nan hikimar yadda Allah ke kare ayoyinsa da wasu sunaye bayan ya gaya mana wata magana mai muhimmanci akan wani abu sai kaga ya kare da sunan da yake da alaka da wannan abu cewar a dawo da abin da ya mutu a dawo masa da ransa ya samu karfin ma har da zai wani abu wannan menene a ciki akwai karfi akwai izza akwai buwaya to shi yasa Allah sai ya kare wannan ayar da al-azizu hakanan al-hakim akwai hikima shi ya san yadda yake abubuwansa daga cikin hikimarsa ta koyawa annabawansa shine irin wannan hanya din ita ma hikima ce don haka Allah madaukaki mai karfi ne kuma mai hikima ne wannan mun yi zancen sa har kullum mukan in mun zo wannan muka maimaita kissar mutumin nan da ya karanta ayan nan ta suratu al-maida as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydihuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah wani balaraban kauye ya ji wani ya karanta wannan aya da yace was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydihuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah wasu ya ce wallahu ghafurur rahim balaraban kauye ya ji wannan sai ya ce kai wannan magana ta waye sai ya ce ta Allah sai ya ce a'a Allah ba zai faɗi wannan maganar ya zai ya ce a kama hannun barawo a yanki kuma ya kare maganarsa da wallahu ghafurur rahim duk inda ka ji an kare da wallahu ghafurur rahim rahama ce da gafara ake so a nuna don haka ka koma dai ka bincika dai koma ya bincika sai ga wallahu azizun hakim ne ayat ta kare sai ce yawwa wannan ita ta dace da maganar Allah ya ce a yanki hannun barawo saboda karfin ikonsa saboda hikimarsa shi ya san dokar da ta dace wa kowanne mai laifi shine hakim azizun kuma saboda karfin mulkin sa yace ai haka amma kace gafurur rahim ai duk ba haka bane to wannan kenan da haka duk yadda Allah ke kare ayoyin sa da sunayen sa dinnan to ba haka kawai ake yi ba akwai hikimomi kuma akwai abin da ake nufi don haka nan ma kun ga sai yace wa alam Allah anna Allah azizun hakim wa ma'a zalika tare da ayo mun gare ba ko yace bal hiya munqadatun li'izzatihi khadi'atun lijalalihi amma su makhluqatin nan na Allah munqadatun li jala'a wa bin li izzatihi masu jawuwa ne zuwa ga izzar Allah da buwansa khadi'atun masu risinawa ne li jalalihi ga girman Allah babu wanda ya isa Allah ya ce kaza bai yi ba yanzu akwai wanda za a ce mala'ikan mutuwa zo dauke ransa ya ce ba zai tafi ba babu saboda me Allah ne mai iko akan kowa to yadda Allah ya karbi rayukan waɗannan tsuntsaye a hannun Annabi Ibrahim ya yanka su ya guzu-guzu da namun su shine kuma ya ba Annabi Ibrahim damar hakan karban ran nasa ne Annabi Ibrahim sababi ne don haka karban ran na Allah ne dawo da rayukan ma na Allah ne don a nuna masa wannan kuma akai wannan kissa din wannan dai Allah ya sa kun fahimce shi bai abayyane ki kurkur sai ce wa ma zalika tare da haka fa af'aluhu ta'ala ayyukan Allah subhanahu wa ta'ala tabi'atun li hikmatihi suna bin hikimar Allah ne ma'ana suna tafiya ne daidai da hikima duk abinda Allah yayi to akwai hikima ciki wannan shi ne yasa malamai suke cewa wallahi babu alheri ga dan adam ilin ya riko da shari'ar Allah Allah ya fi ka sanin kanka ya fi ka sanin meye mai maka amfani ya fi ka sanin me zai cuce ka in yace ai abu kaza to in kace ba wannan kake so ba wata shari'ar kake so daban sai barka da ita kuma ka shiga cikin wahala amma kana komawa ka yadda da shi ka sa shari'ar nan ta sa Allah ya ce ayi kaza in an samu hali kaza ka je kai kaza to sai ka zauna lafiya in ko kace dabarar ka ko na Allah bai dace da wannan zamanin ba sai Allah madauki ya barka da dabaru ya ta'azzabtar da kai Allah subhanahu wa ta'ala ya samu gane wannan don haka duk a hukuncin Allah mai hikima akwai hikima a ciki la yaf'alu shay'an abatha Allah ba ya aikata wani abu haka kawai dan wasa wannan shi ma raddi ne ga masu aqidar ash'ariyya shi kuma a wannan magana da malam ya faɗa daga cikin aqidar ash'ariyya suna cewa Allah la yaf'alu shay'an li gharadin wai ba ya aikata komai dan wata manufa kawai shi in ya ga dama mahdun ikonsa ne tsantsar ikonsa ne ke tafi da abubuwansa kaga wannan sun korewa Allah hikima wannan wasu na so su yi raddi ga mu'tazilawa ne da suka ce komai na Allah da hikima su kuma mu'tazilawa abinda su kuma suke nufi suna so su korewa Allah aikin dan adam ne suka ce dan adam aikin da yake yi ba ruwan Allah don haka ba shi ya halicce shi ba dan adam ne ya halitta haka waɗancan sun yi barna su kuma waɗannan maimakon su gyara musu ta hanyar mai kyau sai su ma suka yi wata barnar wajen mayar musu raddi yau shi yasa malaman sunna suka ce a duk ba daidai bane ra'ayin mu'tazilawa ba daidai bane ra'ayin asha'ira anan ba daidai bane Allah subhanahu wataala yana yin komai da hikima amma bai wa dan adam damar yayi aiki dan a kafa masa hujja ne ba kuma shi ya halicci aikin ba Allah ne ya halicci aikin Allah shi ya halicce mu da duk abin da muka aikata wannan dai mun kyale shi a babin imani da kaddara yake shigowa amma dai zaka ji wasu mutane suna fa maimaita wannan zancen na ash'ariyya wai ai Allah komai ya ga dama zai yi ba a cewa Allah yana da hikima na'am komai ya ga dama zai yi amma shi ya faɗi yana da hikima wai har suna cewa in Allah ya so in an je ran lahira ga aljanna za a shiga 'yan aljanna za su shiga aljanna ga 'yan wuta za su shiga wuta wai aqidar ash'ariyya ya halatta Allah ya ce ku 'yan aljanna ku dawo ku shiga wuta 'yan wuta ku dawo ku shiga aljanna wai saboda me saboda shi mai iko ne akan komai kun fahimci wannan abin to amma wannan ai dangana masa zalunci ne tunda shi ya faɗa cewa ba zai haka ba afa naj'alul muslimina kal mujrimin ya za a zo a hada su kuma har cewa ya malakum kaifa tahkumu ya ma kuke irin wannan ai ba daidai bane ku irin wannan hukunci don haka mujrimi daban musulmi daban mai da'a daban musulmi daban kafiri daban mai imani daban wanda bai imani ba daban ba zai yi a ce duk waɗannan ɗaya bane in Allah ya ga dama wai zaka iya aikin alheri Allah kuma ya maka azaba maimakon ya baka lada ya za a yi haka Allah madauki ba haka yake alama hukumar mu'amala da bayinsa ba wannan dai ba shi da alaka da wannan aya na dai tuno shi ne dan amfanin cewa malamin ya ambata mana la yafalu shay'an abathan Allah baya aikata wani abu haka kawai dan wasa wannan kenan a dunkule dangane da abin da shafi wannan ayoyi abin da zamu gani gaba shine yan fa'idoji da malamai suka fahimta doke da lokacin ya zo mana dole ba dama sai dai mu tsaya kenan haka eh kawai haka to shikenan maga in Allah ya kai mu gobe in akwai abin da shi ma bai shigo cikin darasi ba na fa'idoji a wannan sai mu taba su kadan kafin mu shiga aya ta gaba ina so ne mu kokari insha Allah kafin watan ya kare sai alal kalla dai mun gama suratul baqara ko ba dan sauri bane amma dan amfanin dai cewa mun gama din mun fa'idanta da abin dan wasu fa'idojin insha Allah ko a wasu darussan za su zo Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana fahimta Allah kara mana ilimi mai amfani Allah kuma ya ba mu zaman lafiya a wannan kasa ta mu da nutsuwa da kwanciyar hankali Allah ya gafarta ma mu'minai da suka rasu Allah kuma ya ba wa marasa lafiya lafiya waɗanda suke aiko ayi musu addu'a akan wani abu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya biya musu buƙatunsu na alheri duk abin da suka roƙa inna alheri muna roƙon Allah ya basu inna sharri ne Allah sa su fahimci ba daidai bane su fasa Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya sa mana son juna da kwanciyar hankali da ƙarin ilimi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk